Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 24 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi, ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don amfani da kwayoyin garkuwa da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus don jinyar masu cutar. A yau Litinin za a fara babban taron 'yan jam'iyyar Republican, inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karo na biyu, yayin da shi kuma shugaban zai caccaki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Hukumomi a Belarus sun kama manyan 'yan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a ƙasar, suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexander Lukashenko da ya yi murabus biyo bayan takaddamar sakamakon zaɓe.
Kanin labarin kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa shugaban Ghana ya sake kaddamar da manufofin jam'iyya mai mulki NDP.
We have no reason to believe the NDP presidential candidate newly proclaimed conversion.
Amma bangaren adawa na watsi da zancen. Za a ji cewa a Najeriya ana ta kaddama kan sabuwar dokar rajistar wuraren ibada. Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma, za a ji cewa kananan ma'aikata sun fara yajin aiki.
Da bukatar gwamnati lalle ta sa ido, amma a wurin sa ido din yana da kyau gwamnati ya zama za ta ƙirƙira da mutane su samu walwala.
Sannan kamar kowace ranar Litini, yau ma Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi, ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don yin amfani da kwayoyin garkuwa da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus. Yana mai ayyana cewa sinadarin zai ceci rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa. Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a 'yan ƙasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa lumfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata daya bayan an ba su wannan sinadaran a farkon lokacin da suka kamu da cutar. An yi amfani da sinadaran wajen jinyar dubban waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka. Jam kaɗan kafin kalaman na Trump, hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta sanar da bada umarnin yin amfani da kwayoyin garkuwar jikin, amma ba a amince da su ba gaba ɗaya. A yau Litinin za a fara babban taron 'yan jam'iyyar Republican, inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karo na biyu, yayin da shi kuma shugaban da kansa zai caccaki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat tsawon kwanaki hudu a jere. A makon da ya gabata, saboda fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar coronavirus, 'yan Democrat sun tsaida tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin dan takarar kararsu ta yanar gizo a babban taron da suka yi. 'Yan Republican na shirin gudanar da nasu taron ta hanya daban, inda za su gana a yau Litinin a birnin Charlotte da ke jihar North Carolina. Ana sa ran shugaba Donald Trump zai isa birnin Charlotte yau da rana, yayin da wakilai za su tsaida shi a matsayin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican. Daga gobe Talata zuwa Alhamis, yawancin abubuwan da za a yi a birnin Washington za a yi su. Trump na shirin gabatar da jawabinsa na amincewa da sake tsayawa takara a fadar White House a daren ƙarshe na wannan taron. Hukumomi a Belarus sun kama manyan 'yan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a ƙasar, suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexander Lukashenko da ya yi murabus biyo bayan takaddamar sakamakon zaɓe. Kwamitin gudanarwa na 'yan adawar ya ce 'yan sanda a Minsk, babban birnin ƙasar, sun kama mambobinsu Olga Kovalkova da Sergei Delevsky a yau Litinin. hukumar ƴan sandan birnin ita ma ta tabbatar da kaman dabban mutane sun taru a babban birnin kasar a jiya Lahadi suna neman shugaba Lukashenko yayi murabus saboda takaddama da ta biyo bayan sakamakon zaben kasar duk da kashedan da sojoji suka yi da wani mataki da aka dauka a bayan zaben da kuma kasancewar sojoji a birnin sosai masu zanga zangar da yawa daga cikin su sanye da tufafi kuma dauke da tutocin dake da launin ƴan adawa wato ja da fari sun yi ta fadin yanci da kuma ba za mu manta ba ba za mu yafi ba a lokacin da suka yi tattaki zuwa tsakiyar birnin Minsk yanzu a yanzu dai babban kalubalen da Lukashenko ke fuskanta a mulkin sa na tsawon shekaru 26 shine zanga zangar da ake yi
Anjima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana inda shugaba Nana Akufo-Addo na jam'iyyar NPP mai mulki ya saki kaddamar da manufofin jam'iyyar tare da watsi da tsohon shugaban kasa John Mahama amma bangaren adawa kuma ke watsi da ikirarin na shugaba Addo Ridwan Abbas gare ka
Shugaba Akufo-Addo ya ce kada ƴan Ghana su kuskura su saki damƙa mulki hannun tsohon shugaba Mahama wanda a zamanin mulkinsa ya jefa tsarin karatun kasar cikin hali na la haula wala quwwata yadda har da yawa yara ke kasa ci gaba da karatun su a matsayin GHS saboda matsalar kuɗi mu ne muka kawo ƙarshen matsalan dan haka ba za mu yadda a koma gidan jiya ba
We have no reason to believe the MDC presidential candidates newly proclaimed converse
ba mu da dalili da zai samu yadda dan takarar NDC lalle ya canja shika ya yadda da tsarin mulkin JHS da ba yaran makaranta abinci kyauta da suke mulki sun nace kan bada ilimi in kyauta a hankali sa'annan sai tsohon shugaban yace zai sake nazarin tsarin yanzu mun ji shi yana cewa tsarin ya zo kenan ya samu gindin zama mai martaba nufa ci wani wurin mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia wadda ya tabo tsarin manufacturer wato kundin tsarin mulkin jam'iyya ya bayyana cewar kasar ta shiga wani mummunan hali lokacin da NPP ta karbi ragamar mulki amma ta iya tazantar da kashi 85 na alkawari da ta yi wa ɗiyan Ghana ta maida tattalin arzikin kasar kan hanya
the accounting section of the manifesto in this section we list
sashen lissafin manifesto din sun lissafta dukkan nasarori da sun ka samu cikin shekaru uku da rabi na mulkin su a kowane sashi har sashi 17 ga baki daya mun na da alkawura daban-daban guda 289 kuma kamar robota kimanin nasarori 300 cikin shekaru 3 da rabi don shi in ka karanta manifestin zaka ga cewa mun cika akalla kashi 80 na alkaburran mu imani Ghana kungiya ce dake nazarin yadda ake mulki ta ce bata yadda NPP ta cancanci samun kashi 80 cikin 100 na cika alkawuran da ta yi a cikin kundin tsarin mulkin jam'iyyar na shekara 2016 ba wani kwararren masanin bincike a imani Ghana Mr. Kina Madoho ya ce wani bincike NPP mai zaman kansa ya ce jam'iyyar ta iya cika kasa da kashi 50 a cikin 100 ne kawai na alkawuranta
generally the manifesto is a continuity manifesto because the NPP has been
gaban cikaya kundin tsarin jam'iyyar ci gaban tsohon tsarin mulkin ne saboda NPP a matsayin gwamnati tun a shekara ta 2017 irin ayyuka da suka yi mu a imani mun yi nazarcin da zarcin su mun ga cewar abin da gwamnati ta yi kasa da kashi 50 ne a cikin 100 na alkawuran da ta yi Ridwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da kashi na biyu da labaran duniya
wata fashewa akan wani bututun mai a Syria ta yi sanadiyar daukewar wutar lantarki tsawon daren jiya kafar yada labaran kasar ta nuna hotunan wuta na ci a yau Litinin abinda jami'ai suka ce an gani a kusa da Damascus babban birnin kasar Ministan man kasar ya ce da farko an ga alamun kamar tayu harin 'yan ta'adda ne ya haddasa fashewar Kafar yaɗa labaran sana'a ta ambaci ministan wutar lantarkin kasar yana cewa an fara maido da wuta a wasu lardunan kasar. Shugaban Afirka ta Kudu yayi bayani na kunyatarwa akan yadda rashawa ta yi katutu a jam'iyyar ANC ta kasar mai mulki. Cyril Ramaphosa a wata wasiƙa da ya rubuta jiya Lahadi 23 ga watan Agusta da aka turawa duk mambobin jam'iyyar ta ANC ya fara da caccakar batun cece ku can da ake yi akan bada kwangiloli don taimakawa kasar yaki da cutar coronavirus. Abin da ya kawo cece ku can shine akwai kamfanoni masu zaman kansu da wasu mutane ciki har da jami'an gwamnati da suka yi amfani da matsalar kayan asibiti da zamantakewar al'umma da kuma tattalin arziki don azurta kansu a cewar wasikar. Ba za a yafa wannan yaudarar ta miliyoyin 'yan Afirka ta Kudu ba da yanayin cutar COVID-19 ya shafa. Suna fuskantar yunwa a kullum da rashin ayyukan yi. A cikin wasikar Ramaphosa ya kuma rubuta cewa an gano miliyoyin kudin kasar da ya kamata a yi amfani da su wajen inganta fannin sufuri da samar da abubuwan more rayuwa ga talakawa da ingantacciyar wutar lantarki da taimakawa manoma bakar fata da ke tasowa da kuma bunƙasa kasar baki daya da miyagu suka sace suka sanya a aljihunsu. Shugaba Ramaphosa ya ce kada jama'a su yi tunanin cewa jam'iyyar ANC wata hanya ce ta samun iko ko dukiya da fada a ji.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayewar rahotanninmu. Wannan karin zamu nufi jamhuriyar Niger, inda kananan ma'aikata suka shiga yajin aiki. Sai labar ma gare ka.
Kash, masu sauraro, saboda wasu matsalolin da suka fi ƙarfinmu, ba za mu iya kawo muku wannan rahoton ba a halin yanzu sai a shirmu na gaba. Da fatan za a gafarce mu.
Sabuwar dokar rijistar wuraren ibada ta fara tayar da kura. Babangida Jibrin Gareka.
A cewar kungiyar da ake kira Sarab a Najeriya ta hannun lauyan ta Femi Falana, dokar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba a hannu ya sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya, inda ya tanadi haƙƙi na 'yancin gudanar da addinai ba tare da tsangwama ba daga gwamnati. A don haka kungiyar ta Sarab ta buƙaci shugaban kasa da ya umarci babban darakta mai kula da hukumar rijistar kamfanoni ta kasa Barista Garba Abubakar da kuma ministan shari'ar Najeriya Barista Abubakar Malami da su dakatar da amfani da wannan doka. Kungiyar Kiristoci ta Najeriya da na ɗaya daga cikin kungiyoyin addinai da suka tashi tsaye wajen adawa da wannan sabon doka. Pastor Yohana Buro, wani limamin Kirista ne a jihar Kaduna, wanda kuma ya bayyana mani ra'ayinsa game da wannan sabuwar doka.
Gaskiya magana guda ne, menene maganar inganci in akwai irin wannan doka akan addini babu maganar inganci domin me yasa na fada ka wannan dokan ya saba dokokin Najeriya game da yancin yin addini ba a ce kada gwamnati su karbi haraji ba a ce kada a kula da sha'ani addini amma wani gudumawa ne da gwamnati sun bayarwa addini a kasar nan da suna damu da abin da addini suke samu indai ire-iren mu ne ma barin dawo akai na a matsayin malamin addini indai ire-iren mu ne sai dai ko dai a zo a kwashe mu don mu ne ka doke mu a matsayin harajin domin wanda suke moran kudin wurinsu wurinsu suna moran haƙƙi suna cin haƙƙin wadansu akan sunan addini suna ban zai dame su to ire-iren mu sai dai ko kuwa mu rufe ikkilisiya mu bari dai ce mu ba mu karban albashi baicin birshin karban albashi mu ba mu da wani asusu da zamu ce akwai asusu na ikkilisiya
su ma dai a bangaren su shugabannin addinin musulunci sun bayyana cewa akwai buƙatar yin takatsantsan game da wannan doka kamar da Dr. Bashir Yankuzo limamin masallacin jami'ar kimiyya da fasaha dake garin Minna ya shaida mini
saboda haka da buƙatar gwamnati lalle ta sa ido amma a wurin sa ido din yana da kyau gwamnati zama za ta iya kyada mutane su samu walwala domin sanda ɗan ƙasa suke jin ba su da walwala da suke mara su yi abin da yake karkashin doka to za a iya samun matsaloli kwarai da gaske saboda haka shawara ta dai annan shi ne to da buƙatan a samu kyakkyawan fahimta
yanzu dai a inda kuke koke yawa game da wannan sabon doka da gwamnatin ta bullo da shi akan guraren Ibadu abin jira gani shine ko gwamnatin za ta saurare koke koken da ake gabatar mata domin daukar mata kin da ya dace a nan gaba babban jirgin ruwan Amurka daga Najeriya
to a gaida baban gida kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kodin shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
jama'a mun sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin a cikin shirin namu na wannan makon za mu daura akan bibiya da muke yi akan irin halin da almajirai ke ciki a jahohin arewacin Najeriya tun daga bayyanar annobar coronavirus almajirai da malamansu sun fuskanci kyara da cin zarafi a wasu jahohi inda wasu ke kallon hakan a matsayin nuna wariya ga wasu ƴan ƙasa abokin aikinmu Isa Lawal Ikara ya yi muna nazari akan wannan matsalar
da hannun gwamnati ba tare da karfin mu da yanda muke san ha'o'in mu muke nema sannan su kuma almajiran har karatun zamani a cikin wannan suna yin karatun islamiya wasu kuma da muke ganin rauni sosai to sai ake koya musu dinkin kaftani ake koya musu dinkin hula ake koya musu har sana'a amma mu bamu yarda da ta kaskanci ba gaskiya don bamu yarda da yankan farce ba bamu yarda da shushaina ba amma mun yarda dinki zaka iya mun yarda zaka iya aikin kafinta mun yarda zaka iya walda sauran yara kuma za su tafi makarantun ba
kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalal al'umma a jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba dai ta ce babban bukatar da ke akwai shine gane irin nauyin da ke kan iyayen yaran da ake bari suna ta galbaro akan hanyoyin wannan kasa
duk abin nan fa da muke magana da almajiranci din nan ana ta faman maganar karatu to amma shin ai sai da lafiya sai da kuma nutsuwa sannan ake samu ai karatun nan ba a taba ni ban ji wani wanda ya fito yace eh yanda ake barin yaran nan suna neman abinci bai daidai ba yanda ake barin yaran nan ba sa cikin tsafta suna fama da kirci da kwarkwata da yagaggun kaya ba ai daidai ba ban taba ji wani ya fito ya faɗi wannan maganar ba na biyu a addinance iyaye dole su ne suke da haƙƙi kuma su ne malaman farko na tarbiyyar da ƴaƴansu kuma su ne suke da haƙƙi da Allah ya dora musu na ciyarwa shayarwa tufatarwa to ni ban ji cewa ana wa'azi shi ma akan maganar haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu ba to duk irin wannan ya kamata a ce in aka dauki maganar almajiranci ko maganar almajiri to a duba shi ga baki daya tun daga kan yaran abin da ya danganci girman shi rayuwar shi sannan a duba karatun shi a duba kuma menene makomarsa domin mun haɗu da yara waɗanda ba zan iya lissafa maka ba a cikin irin yaran da muke kwashewa waɗanda ba su da lafiya mun kai su asibiti akwai yanzu haka magana nan da nake maka ai yanzu nan ina da yaron da har an kai shi Bauchi dan Bauchi ne nake a dawo da shi domin saboda yana da ciwon hanta yana da malaria yana da typhoid sai naga cewa idan aka ce an kai shi kila iyayen ba za su samu kula da shi ba sosai sannan kuma sai muka tambaye malamin to tun da ya fara ciwon nan zaka ga cikin shi ya kumbura saboda ciwon hanta menene ake bashi sai ce ararrabi ake bashi to bai ma kai shi asibiti ba to ina iya lissafa maka yara irin waɗannan waɗanda muka samu wasu jambo ne ya ma kusa cinye kafar wasu kirci ne akwai yaran da muka zo zamu yi mu aske muka kasa yin askin nan saboda irin ciwon da yake kansu su waɗannan yaran ba su da haƙƙi a matsayin su na ƴan ƙasa su samu a kula da su a duba lafiyar su a duba abincin da za su ci a duba inda za su kwanta su ba su da haƙƙi
game da yunkurin gwamnatin jihar Kaduna na hada karatun boko da na allo ko alqur'ani a lokaci da kuwa Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa tayi
kaga mu abinda muke cewa shine na farko yara masu kananan shekaru dan zaka ga yaro shekara 4 shekara 5 an kawo shi almajiranci amma mu muna ganin cewa idan yara suna gaban iyayen su da safi in suka je makaranta zamani da yamma in suka taso sai kuma su je su yi karatu na alqur'ani wannan duk ba zai hana su karatu tunda mu kanmu mun musulmai ne kuma ƴaƴan mu ma musulmai ne kuma dole haƙƙin mu ne mu ba musu da ilimi saboda haka kaga iyaye za su samu su kula da yaran su kuma muna son mu cimma wannan fa saboda ne saboda kamar a nan jihar Kaduna ilimi kyauta ne ba anabiya bane kuma akwai makarantu sunana amma kuma kamar da kowa yake ta kukan cewa ai akwai makarantun Jonathan akwai makarantun Jonathan to ina tabbatar maka na zagaye waɗannan makarantu akwai makarantu Quranic School da ake fadi makaranta ta Qur'ani 192
a Kaduna
a jihar Kaduna akwai makarantu da na kwana da wanda ba na kwana ba guda 35 to yanzu abinda muke ciki muna cikin maganan kulawa da waɗannan almajirai da muke kwashewa muna kai su gidajen iyayen su sannan kuma na Kaduna muna kulawa da su sai wani bawan Allah yace shi yana da ra'ayi ya taimaka saboda haka dai ce yana da ra'ayi ya taimaka sunan shi Alhaji Musa Dallo muka ce to shikenan mu dama muna neman wanda zai taimako sai muka zauna aka yi mitin tare da shi muka haɗa tim da tim din mu da tim din shi muka zaga waɗannan makarantu
tare da wasu daga cikin malaman tsangayu a jihar Kaduna suka shiga tsarin gwamnatin jihar Kaduna na ganin an zo da sabon salon ganin an gura da almajiranci a jihar Kaduna kamar da yadda shugaban kungiyar alamomi malaman makarantun tsangayu a jihar Kaduna Gwani Suleiman Idris mai zube ya shaidawa muryar Amurka
to alhamdulillah mu dama abin da muke so kenan mun dade muna kiraye akan dangane da abin da ya shafi shigar da ilimin zamani a makarantun tsangayu kuma alhamdulillah mun cimma nasara tunda akwa shekarun baya akwai hukumomi wanda suke da alaka da mu mun zauna da su kuma sun ba mu hadin kai sun goyi bayan mu akai hasali ma har an turo wasu malamai wanda suke zuwa suna karantar da daliban mu Alhamis Juma abin da ya shafi karatun zamani na boko kuma alhamdulillah sakamakon haka yanzu haka muna da dalibai akalla sama 1720 wanda suke mataki daban-daban kama da na primary secondary akwai wanda ma suna NCE kuma sakamakon irin wannan gudunmawar da aka samu daga gwamnati mu mun san cewa duk dalibi na Qur'ani wanda ya fara indai ka fara da Alqur'ani to babu wani abun da za a saka gaba don ka koye shi ba tare da ya zo maka da sauki ba to kuma da mu muna kiran gwamnati akan haka muna da shauki mu ga cewa tabbas an shigar da ilimin wannan zamani din tunda mu kanmu bayan mu haddace Qur'anin mu rubuta shi maka shiga ilimin zamani din yanzu muka kai matakin da muka kai akai
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu daura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku musamman wanda ta hada muna sautin shirin Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia Bissalam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo
ah A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmed Adamu yace assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bani dama ne yabo da jinjina ga shugaba Recep Tayyip Erdogan na kasar Turkiya a bisa yunkurin sa na maida wani tsohon gidan tarihi masallaci hakika wannan mataki nashi yayi daidai sakonmu na gaba ya fito ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijal suka ce zancen da gwamnatin jihar Borno yayi na cewa ɗan gudun hijira na shiga kungiyar Boko Haram bai zo mana da mamaki ba duba da irin yadda gwamnatin kasar mu ke mai ɗan gudun hijira rukun sakainar kashi don haka lokaci yayi da ya kamata gwamnati ta dinga baiwa ɗan gudun hijira cikakken kulawa don kaucewa da na sani mara amfani domin wallahi mafi yawan ɗan bindigan nan ba komai ke sa su ta'addanci ba sai kuncin rayuwa sai sakon da ya fito daga Haruna Muhammad yace gwamnatoci kungiyoyi da sauran masu hannu da shuni a duk inda kuke da fatan za ku ƙara kaimi sosai wajen tallafawa ƴan gudun hijira da kayan inganta rayuwarsu duba da ganin yadda suke buƙatar agaji a cikin gaggawa a sakon Ibrahim Musa wada Barikin Ladi jihar Filato yace salon VOA Hausa da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin a yau na shigo wannan fili ne da yin tur da kuma Allah wade don game da hana wasu Fulani makiyaya da Hausawa komawa gidajensu na asali da gwamnatin jihar Taraba ta yi wallahi hakan samsam ba abin da ya dace bane don haka mun yi tur da Allah wade da matakan da gwamnatin jihar Taraba ta dauka daga nan sai sakon Comrade Buhari Yahaya Unguru yace assalamu alaikum VOA Hausa a gaskiya talakan Najeriya yana cikin halin aljannar waina sama zafi kasa zafi matsalar tsaro tsadar kayan masarufi gwamnati ta yi burus tamkar bata san me ke faruwa a kasar ba Allah ya kama na dauki ita kuma Maryam Comrade Abubakar a Rikime birnin Port Harcourt a sakonta cewa ta yi salon VOA Hausa gaskiya ban ji dadin amfani da kwayoyin hana daukar juna biyu da ƴan uwa na mata suke yi ba a jihar Jigawa ganin yadda akwai waɗanda suke neman haihuwa amma Allah bai ba su ba sakonmu na karshe ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace fatan alheri VOA Hausa kalamar ministan lura da yankin Niger Delta a Nigeria Senator Godwill Akpanio akan hukumar NDDC da aka dora wa Alhaji Raya yankin a matsayin ATM da ƴan siyasa ke tatsar kuɗin da suke kashewa biri yayi kama da mutum Allah ya kyauta to jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi
da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Gaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don ya amfani da kwayoyin garkuwar da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus yana mai ayyana cewa sinadarin zai ceci rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a ƴan ƙasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa lumfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata daya bayan an ba su wannan sinadarin a farkon lokacin da suka kamu da cutar A yau Litinin za a fara babban taron ƴan jam'iyyar Republican inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karo na biyu yayin da shi kuma shugaban da kansa zai cicciki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat tsawon kwanaki hudu a jere A makon da ya gabata saboda fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar coronavirus ƴan Democrat sun tsaida tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin dan takararsa ta yanar gizo a babban taron da suka yi Hukumomi a Belarus sun kama manyan ƴan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a ƙasar suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexander Lukashenko da ya yi murabus biyo bayan takaddamar sakamakon zaɓe Kwamitin gudanarwa na ƴan adawar ya ce ƴan sanda a Minsk babban birnin ƙasar sun kama mambobinsu Olga Kovalkova da Sergei Dilevsky a yau Litinin Hukumar ƴan sandan birnin ita ma ta tabbatar da kaman. Dabban mutane sun taru a babban birnin a jiya Lahadi suna neman shugaba Lukashenko ya yi murabus saboda takaddamar da ta biyo bayan sakamakon zaben kasar duk da kashedin da sojoji suka yi da wani mataki da aka dauka a bayan zaben da kuma kasancewar sojoji a birnin sosai
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana shirin, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.